الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديتا تبت الله تبارك وتعالى لدكم لدنجينيه maman da kin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 25 ga watan Zulhijja shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 30 ga watan goma shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 11 a bangaren lissafi suratul hud kafin darasi na yau bana fi yan tambayoyi sukan iya gabata a takaice misali idan zaka auri mace in har tana da ƴaƴa to anan dole ne sai ta bayyana maka in har da dan wani za ta zo in ka yarda ka amince ta zo da shi idan baka amince ba to baya halatta a dauko dan wani a kawo maka an gane dole sai da izinin ka kamar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wasu jama'a zuwa wajen Ummu Salama game da zancen aure cewa yana buƙatar ya aure ta ta bayyana ma ɗan aikin cewa ku ce da shi ga halina ni dai mace ce ce mai tsananin kishi kuma ku faɗa masa cewa ina da diya an gane ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kishinki tsananin kishinki za mu roki Allah ya saukaka miki sannan kuma wannan diya Allah zai wadatar da ke game da ita ma'ana wannan kamar yana ba da izinin cewa a zo da ita da haka anan kasancewar dole sai an nemi izini an gane ko in har za ta je da dan wani dole sai ta nemi izinin miji in ya amince ya yarda to ba laifi idan bai yarda ba kuwa in ma kenan wannan magana ta aure ta wargaje ko kuma kasancewar ta nemi inda za ta kai ta kowa ya san ƙarya ce ba yau ba ake yin ta wani ya je wata tambaya ta daban in aka ce ka lissafa waɗanda suka fito a garin nan suka ce sun yi mafarkin annabi ya ce wai su ba mutane magani ba ka iya lissafa su ba kuma Hausawa suke fada ƙarya hure take ba ta yaya inda gaskiya ce da al'amarin ya dore na'am kamar ni wani misali ya ce ta huddo wani tana da bukatar shi da aure mahaifanta suka ce bai daidai ba ma'ana bai dace da ita ba abinda za mu ce sai ta sake huddo wani dole ta bi umarnin mahaifanta ko mun tsananin san da take masa saboda bin umarnin mahaifa wajibi ne akan duk abin da suka ce kayi in dai ba saba ma Allah subhanahu wata'ala bane ba saba ma manzansa ba duk abin da mahaifa suka ce ka daina dole za ka daina in dai ba Allah ya ce kayi ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam don haka anan a matsayin ta na mumina sai ta yi biyayya ga mahaifanta ta tsaya ta koma sake nazari ta gano menene illar wannan wanda mahaifanta suka ce bai dace ba kenan sai ta sake neman wani na'am
daga samari ina matsayin dabbar da aka yanka ta sai aka sake da haka abin da sai ta fita ta je can gaba da bade
wai an fara yanka dabba ba a gama ba sai ta kuce ta je gaba ta bade abinda za a yi sai a bi ta a sake dannewa a idasa an gane ko maganar cewa in an fara yanka dabba in aka dauke wuka aka maida ta haramta ba za a ci ba wannan fatawa na bukatar dalili an gane ko shi dai abinda yake ka'ida Allah ya halitta mana cin dukkan wata dabba wadda ta halatta wanda aka ambaci sunansa akan yanka ta Ubangiji ta'ala ke cewa fakulu min ma zukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'mini don haka kuma yanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana yana da ladabi na daga cikin ladabba na yanka shine wasa wuka domin a hutatar da dabba an gane ko idan kana zaton wuka ce wasassa ka fara wato ta kasa idawa in a kusanka akwai mai kaifi sai ka ajje wannan ka dauko kai maza ka idasa kuma shi abin da yake yanka a yanke makogoro wato da jijiyoyi biyu waɗanda suke gefen makogoro wanda da Hausa ake kiransu jannaye kenan wannan su ne ake bukatar a yanke in dai an yanke su to dabba ta yanku don haka kenan in ba ta idasa ba sai a bi ta a danne a idasa sannan kuma babu dalilin da ya haramta cinta kasancewar talla in za a yi ya kasance talla ce ta abinda Allah ya halitta kuma sigar ta tallar ya zamanto da kalimomi ne waɗanda suke ba wanda Allah ya haramta miyagun kalimomi yanzu misali kamar tallar hajji ba laifi akan iya kawo irin suwa azzimfin nasu bil hajji ya tukar rijalan wa ala kulli dalil ya atina min kulli fajjin amin irin suwa lillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila irin suwa timul hajji wal umrata lillah irin suwa izba wa ana li ibrahima makamal baiti alla tushrik bi shay'a koda a cikin nau'i ne na talla izuwa wani kamfani wanda yake na alhazzai ba laifi akan iya amfani da wadannan ayoyi me yasa saboda jan hankalin mutane ne ake zuwa wani abu wanda Allah ya shar'anta ma bayin sa to darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka ta'ala wato mun tsaya karshen aya ta 16 a cikin wannan sura ta 11 suratul Hud wanda kafin ta 16 ta 15 shine fadar Ubangiji ta'ala man kana yuridu alhayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhsarun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa ba'idu ma kanu ya'malu wanda bayani ya gabata akan ayar kamar yanda wasu malamai sun fuskantar da ma'anar wato wannan aya ga duk waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa su ake nihi da wannan aya an gane ku da Allah ya ce man kana yuridul hayata dunya wa zinataha duk wanda ya kasance na nihin wato rayuwa ta duniya da kawarta kenan da me yake nihin rayuwa ta duniya da kawarta sai mu ce bil a'mali da akhira wato da ayyuka waɗanda suke na lahira wasu ayyuka ne na lahira su ne ayyuka waɗanda suke na ƙwarai ma'ana ayyuka na ibada Ubangiji ta'ala ya ce nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wato za mu cika musu sakamakon su na duk abin da suka aikata na ibada fiha a nan duniya Ubangiji ta'ala ya ce wa hum fiha la yukhsaru su a nan duniya ba a tauye musu daidai da misqala zarra daga cikin sakamakon ayyukansu sai ya ce ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar waɗannan wato su ne waɗanda a ranar kiyama ba su cancanci komai wato face wuta wa habita ma sanabu fiha duk abin da suka aikata a nan duniya na ayyuka waɗanda suke na ƙwarai Ubangiji ta'ala ya ce ya zube ma'ana babu wani sakamako a kan shi a gobe kiyama wa ba'idun ma kanu ya'malun duk abinda suka zamanto suna aikatawa mai sunan ibada Ubangiji ta'ala ya ce batacce ne wannan gaba ta karshe ulaikal ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar dan haka wasu malamai suka ce wannan aya kafirai take ne me yasa saboda kasancewar ayyuka waɗanda suke na alkhairi akwai bambanci tsakanin mumini da kafiri mumini duk abin da ya aikata na ibada farko anan Ubangiji subhanahu wata'ala zai sa kauta masa kuma kafin a wayi gari kiyama ya samu sakamako cikakke akan duk abin da ya aikata amma shi kafiri kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a nan duniya Allah yake sa kauta masa a ƙara masa koshin lafiya a ƙara buɗa masa hanyoyin samu akan duk abin da ya aikata ayyuka waɗanda suke na ƙwarai don haka duk abin da zai yi kan sadar da zumunta kan sadaka kan taimako kan wasu abubuwa na alkhairi to tun daga duniya Allah yake cika masa sakamakonsa kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب او كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور Ubangiji ta'ala ke cewa waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu a amaluhum ayyukansu waɗanda suke na ƙurai kasarabin bikiya, ubangiji ta'ala yace kamar ka walwini ya ce a kasar haƙo. An gane ko? Ina fatan mun san me ake nihi da kawalwiniya. Kawalwiniya ita ce wadda ake cewa tamkin aljannu, wanda a lokacin rani ga wanda ke tafiya a cikin sahara zai hango wani katon tamki gabansa, kuma a cikin gari kake kan kwanta zaka iya hango wani tamki a gabanka, kana tsammanin ruwa ne sai ka je ka tarar da ba komai. Shine yace kasarabin biki atin kamar kawalwiniya ce a kasar haƙo. Ya hasabu huzzam'anu ma'a, wanda mai tsananin kishirwa ke zaton cewa ruwa ne domin in ya iso ya sha. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a, lokacin da ya iso gunsa ubangiji ta'ala yace ba zai same shi ba komai game da abin da yake zato. Yana zaton tabki ne amma idan yazo sai ya tarar da ba komai haƙo ne. Wa wajadallaha indahu fa waffahu hisaba, zai samu Allah ubangijinsa tuntuni ya riga ya cika masa sakamakonsa kenan tun anan duniya. Domin sharaɗin aikin mai aiki na alkhairi ya amfane shi a gobe kiyama dole sai da imani. An gane ku? Don haka duk wanda ke aikata ayyuka na alkhairi in dai babu imani tare da shi, to wannan aikinsa tamkar kura ce abin shekewa. Kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Don haka Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ya rasulullah, ibnu judu'an shine abdullahi ibnu judu'an, tace ya rasulullah ya kasance yana ciyar da dukiya yana taimako, shin abin da yayi na ciyar da dukiyar shi zai amfane shi a ranar kiyama? Manzon Allah ya ce ko daya, domin da dai ne bai taba cewa ba ya Allah ka gafarta mun kurakuraina a ranar sakamako, ma'ana a takeice ba mu'mini ba. To dan haka wannan kenan gaba ta karshe da suka kalla ulaiikal ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, sai suka ce wannan aya wa take nihi sune kafirai, saboda kafiri shine ba shi da rabo a ranar kiyama, sakamakon sa kawai ita ce. Mun gane ku? Wasu malamai suka ce muminai ake nihi, amma muminan da suke nihin rayuwar duniya da kawarta, wato da aiki wanda yake na ibada, za a gaggauta musu sakamakon aikin su tun anan duniya, ba za a tauye musu komai, amma a lahira sun cancanci azaba ta Ubangiji subhanahu wata'ala. An gane ku? Sun cancanci azaba ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Nan cewa sun cancanci azaba ba ana nihi ba cewa za su dawoma a cikin azaba wato kullun da kullun, a bakin gwalgwadon laifin su bakin azabar da Allah zai musu. Don haka anan suka ce wannan daidai yake da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa, innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Don haka wannan kwa abinda ke kara tabbatar da wannan hadisin da ke cikin sahihu Muslim, wanda bayani ya gabata a kansa, wanda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce mutum uku su ne farkon wanda za a hura wutar jahannama da su a ranar kiyama, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farko ya ambata wato makaranci, wanda ya karanta alqur'ani ya nemi ilimi, ya karantar da alqur'ani ya karantar da ilimin, amma manufarsa a ce masa makaranci a ce masa malami, ubangiji ta'ala ya tabbatar masa irin ni'imar da ya masa, ya tabbatar da cewa ya lalle an masa ni'ima. Ubangiji ta'ala ya ce masa to yaya ka aikata game da ni'imar da na maka, sai ya ce ya ubangiji na wannan littafi naka da ka gadar mun da shi ban gushe ba sa'o'in dare da yini ina karanta shi, ina tsayawa game da karatun shi. Ubangiji ta'ala sai ya ce ka karanta alqur'ani domin a ce maka makaranci, ka nemi ilimi domin a ce maka malami, malaikun Allah su zaburu su ce ƙarya kake ƙarya kake. A wannan lokaci Allah zai yi umarnin a jashi akan fuskarsa a jefa shi cikin wutar jahannama. Ya Allah ya ce yawma yusahabuna fin nari ala wujuhihim zuqu massa saqar, akan fuskarsa za a jashi a jefa shi wutar jahannama. Nabiyinsu manzon Allah ya ce za a zo da, wato shine mutumin da Allah ya wadatar da shi da dukiya, Ubangiji ta'ala ya arrafa ya sanar da shi ni'imar da ya masa. Ubangiji ta'ala sai ya ce masa me ka aikata game da ni'imar da nawa ka, sai ya ce ya Ubangiji na duk wata hanya wadda ta cancanta a sanya dukiya ban bar ta ba face sai na shigar da dukiyata. Ubangiji ta'ala ya ce ka je ciyar da dukiyarka dan a ce wane mai kyauta wane mai sadaka. Ubangiji ta'ala ya ce ƙarya kake, mala'ikun Allah su ce ƙarya kake, kai tsaye shi ma a yi umarnin a ja shi akan fuskar shi a jefa shi wutar jahannama. Na uku, manzon Allah ya ce za a zo da wanda ya yi jihadi domin ɗaukaka addinin Allah har aka kashe shi. Ubangiji ta'ala, an gane ku, wanda ya yi jihadi dai domin ɗaukaka addinin Allah, za a zo da shi Ubangiji ta'ala ya tabbatar masa da ni'imar da ya masa. Sai ce ya Ubangiji na, na yi jihadi ne domin ɗaukaka addininka. Ubangiji ta'ala ya ce ƙarya kake, ka dai yi jihadi domin a ce wane sadauki wane jarumi, an ku faɗa. Ubangiji ta'ala ya ce ƙarya kake, mala'iku su ce ƙarya. Sannan shi ma sai a ja shi akan fuskarsa a jefa shi wuta. Wanda bayani ya gabata kafin Abu Huraira ya rawaito ma Muawiya sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi, sai ya ce manzon Allah ya ce kaza, sai ya fadi ya suma. A ƙarshe sai yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi gaskiya. In ji Abu Huraira ya ce domin Allah ya faɗa ya ce man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. An gane ku, dan haka wannan wasu malamai suka ce wannan aya wato tana magana ne akan waɗanda suke masu aiki dan neman duniya, dan dai neman yaban jama'a ko kuma wani tarkace wanda yake na duniya, wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda hadisi yake cikin Sunan Ibn Majah. Manzon Allah yake cewa duk wanda ya nemi ilimi saboda ɗaya daga cikin abubuwan nan guda hudu ba ya shiga aljanna ba, manzon Allah yace ko kanshinta ba zai shaka ba. Wala iyyazu billahi. Manzon Allah yake cewa wanda ya nemi ilimi wato dan ya wautar da hankulan jahilai, an gane ku, in an zo ya nuna shi shine masani, ko kuma wanda ya nemi ilimi kawai dan saboda tsabar gardama da masana ya ringa jayayya da malamai, ko kuma wanda ya nemi, na uku, wanda ya nemi ilimi saboda nema alfarma da matsayi a wajen jama'a, in an ganshi a ringa mekewa ana alagata mala alagata mala, ko kuma na hudunsu wanda ya nemi ilimi wato dan farauce abinda ke aljihun mutane, ma'ana dan dai a tattara masa kayan duniya. Manzon Allah ya ce ba ya ji kanshin aljanna ba, ba ya shiga aljanna ba ko kanshinta ba zai ji ba. Hadisin na cikin Sunan Ibn Majah, hadisi ne sahihi. To dan haka wannan shine malamai suka ce wannan aya tana magana ne akan mu'mine, kenan anan da aka ce ulaikal ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, waɗannan su ne waɗanda wato a lahira ba su da komai wato face wuta, kenan anan za su shiga wuta, an gane ku. Sannan in an azabtar da su a ƙarshe da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a fitar da su a kai su aljanna, ko kuma dangane da jimki da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi, wanda ƴan aljanna in sun shiga aljanna, ƴan wuta sun shiga wuta, Ubangiji ta'ala da girmansa zai yi jimki a cikin wuta, zai jimko waɗanda da ɗaya ba su taɓa aikata alkhairi a rayuwarsu amma suna da imani wanda yake daidai da misƙalin zarra, waɗannan Ubangiji ta'ala zai jimke su gaba ɗaya sai a kai su aljanna. Kenan in ma ya kasance da ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko ceto wanda yake na mala'iku, ko kuma jimki da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi. duk da cewa wannan aya malamai suna ganin aya ce wadda take mutlaka man kana yuridu lhayatid dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun da ayat dake cikin suratu shura man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib to dan haka ita wannan aya sai ta kai waccan aya wadda take cikin suratul isra wato ita ta kayyade su fadar Allah subhanahu wa ta'ala man kana yuridu al-ajilata ajanna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura ubangiji ta'ala yace duk wanda ya zamanto na nihin magaggauciya ita ce duniya da aiki wanda yake na lahira ubangiji ta'ala yace ajanna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ubangiji ta'ala yace za mu gaggauta masa abinda muke so ga wanda muke nihin gaggautawa kaga a can da yace nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun kenan shi wannan yayi aiki dan duniya yana son jama'a su yabe shi ko a tara masa kayan duniya to kada yayi zaton cewa abin da yake nihi zai samu sai abin da Allah yake nihi kenan kamar yanda Hausawa suke cewa kai kana taka Allah na tashi dan haka yace ajanna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu kenan lama yuridu kenan ba abin da shi yake nihi a karan kansa ba sannan a karshe Allah yace kuma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura sannan a karshe Allah yace za mu sanya masa wutar jahannama zai shiga ya kono a cikin ta yana abin zargi yana abin nisantawa game da rahama ta ubangijinsa sai yace wa man arada al-akhirata duk wanda ya zamanto yana nihin wato ita ce lahira an gane ko wasa'a laha sa'ayha wa huwa mu'min yayi aiki irin aikin ta wanda ya dace da ita as-sa'yu anabi ma'ana al-amal kamar yanda can Allah yace inna sa'yakum la shatta wa sa'ala hasa'aha yayi aiki irin aikin ta wanda ya dace da ita wani aiki ne ya dace da lahira shine aikin da ya hada sharuɗa biyu yi dan Allah kuma tare da kasancewar aikin akan karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharadi sai yace wa huwa mu'min kuma halin yana mai imani da ubangiji subhanahu wataala sai yace fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wadannan sune aikin su ya zamanto abun godiya akan sa abun karba a wajen ubangiji subhanahu wataala yau zamu tashi aya ta gaba a'udhu billahi minash shaytanir rajim qala allahu tabaaraka wataala أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْئِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ Ubangiji ta'ala ke cewa afa man kana ala bayyinatin min rabbi shin yanzu mutumin da ya zamanto a bisa bayani mai gamsarwa daga wajen ubangijinsa ma'ana shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayyina anan sai ka dauke shi kenan bayani an gane ku wa yatluhu shahidun minhu kuma mai shaida wato daga wajen ubangiji subhanahu wataala na biyar shi shine jibrilu alaihi salam domin shi yake zawwa da wannan sako na alqur'ani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin yanzu wanda ya kasance akan irin wannan hali zai zamanto kamar wanda yake cikin bata da jahilci da wauta kenan anan in ka dauki cewa anan ana nihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda wasu malamai wato suka fassara wannan aya akan haka sai yace wa min qablihi wato gabanin shi wannan alqur'ani kitabu Musa wato akwai littafi na annabi Musa alaihi salam shine littafin at-taura wanda Allah ya turo shi da shi imaman wa rahma ubangiji ta'ala ya saukar da wato at-taura ga annabi Musa imaman wato a matsayin jagora ne mai kai mutum izuwa gaskiya wa rahma kuma jin kai ne an gane ko ko kuma ya zamanto afa man kana ala bayyinati min rabbi shin yanzu mutumin da ya zamanto wato akan hujja daga wajen ubangijinsa wato akan biyayya da yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ana nihi kenan dukkan wani mumini wanda yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake ne afa man kana ala bayyinati min rabbi shin yanzu mutumin da ya zamanto a bisa hujja mai gamsarwa daga wajen ubangijinsa game da bin da yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yatluhu shahidun minhu sannan kuma wato mai shaida na biyar shi daga wajen ubangiji subhanahu wataala ma'ana shine wahayin da Allah ya turo ma manzon sa sallallahu alaihi wasallam alqur'ani an gane ko kenan ko kuma in ka bar shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shahidun kin kana iya daukan ta akan jibrilu alaihi salam kuma shahidun kin yana iya zamantowa halishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin yanzu wanda ya zamanto akan hujja daga wajen ubangijinsa kenan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yatluhu shahidun minhu wato mai sheda daga wajensa kenan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine harshensa kenan na karanta wannan alqur'ani kenan zai zamanto dai da mutumin da yake kan bata ba za su zamanto daidai ba sai ya ce wa min qablihi kenan gabanin shi alqur'ani ko kuma gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kitabu Musa akwai littafi na annabi Musa an gane ko in ka ce addamira anan kenan gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai littafin annabi Musa to littafin annabi Musa yayi bayani dalla dalla game da sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma gabanin alqur'ani ai akwai littafin annabi Musa wato littafin annabi Musa wato shine at-taura wanda Allah ya turo shi da ita sai ya ce imaman kenan anan zai iya zamantowa anan imaman ko ya zamanto khabaru kana kenan wanda an shahi kana an shahi ism kinta an gane ko kenan kana kitabu Musa imaman littafin da annabi Musa ya zo da shi at-taura kenan ya kasance imaman jagora ne kenan izuwa hanya ta gaskiya wa rahmatan kuma jin kai ne ga duk wanda ya yi wannan littafi sai ya ce ulaika yu'minuna bi wato waɗannan su ne waɗanda suke imani wato da alqur'ani kenan ma'ana waɗanda suka yi imani da littafin annabi Musa alaihi salam hakikanin imani to su ne suke imani da alqur'ani domin duk wanda ya gaskata at-taura da abin da yake cikin ta to ya lazumce shi ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da yazo da shi na alqur'ani domin at-taura ita ta yi bayani ɗaya bayan ɗaya game da sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala sai ya ce wa man yakfur bihi min al-ahzari duk wanda ya kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin jama'u an gane ko a bisa sabanin addinin sawa'an yahudanci ne ko nasaranci ne ko maguzanci ne ko da launin fata ya canza ko ma wane ne shine Allah ya ce wa man yakfur bihi min al-ahzabi duk wanda ya kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko min al-ahzabi daga cikin jama'u ko kuma wa man yakfur bihi duk wanda ya kafirce ma al-qur'ani min al-ahzabi daga cikin jama'u fannaru maw'idu ubangiji ta'ala ya ce wuta ita ce ma'alƙawaltarsa a ranar kiyama ba zai ketare ta ba ana wayuwar gari kiyama wato makomar shi ita ce wuta kafirce ma alqur'ani kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafirce ma alqur'ani don haka kasancewar anan addamir sai ka maida shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda hadisi yake cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa wallazi nafsu muhammadin ko kuma wallazi nafsi bi yadihi ma min ahadin min hadhihi al-umma ko kuma la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar manzo Allah yake cewa dai daga cikin wannan al-umma ba zai ji labarin cewa Allah ya turo ni da wannan sako na addinin musulunci an gane ko umma anan ana nihi ummatul ijaba kenan abinda ake nihi da ummatul ijaba tun ran da Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa kiyama da mu'minai da kafirai gaba ɗayan su sunan su al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi imani da shi sai ka canza musu laqabi sai ka ce ummatul da'awa waɗanda suka kafirce masa sai ka kiraye su da cewa ummatul wannan wanda suka yi imani da shi sai ka kiraye su da sunan ummatul ijaba an gane ku kenan mabiya waɗanda suka amsa kiran sa waɗanda kuma suka kafirce masa sai ka kiraye su ummatul da'awa jama'ar da wato manzon Allah ya kiraye su amma ba su amsa kiran sa ba shine sai ya ce yahudiyun wala nasraniyyu wato ba yahudi ko dan mushaw dan haka wannan minbabi aqfil khas alal am domin yahudawa da ƴan mushaw gaba ɗayan su suna daga cikin al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummatul da'awa kenan an gane ko nan kar dan kada wanda yake nan koma bayan ba yahudi ko ba nasari yaga cewa shi banda shi to an ce ba yahudi ko ba nasari wanda da su suna da littafi wanda yahudawa suna da littafin attaura sunan mushi suna da littafin injila to su kansu anan manzon Allah yace yahudiyun wala nasrani yace ba yahudi ko ba nasari thumma yamutu sannan ya mutu walam yu'min billazi ursiltu bihi bai imani da abin da aka turo ni da shi manzon Allah yace illa kana min ashabin na face sai ya kasance daga cikin ɗan wuta a ranar kiyama ma'ana face sai ya kasance ɗan wuta a ranar kiyama dan haka nan Allah yace wa man yakfur bihi min al-ahzabi duk wanda ya kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin jama'u an gane ku kenan addamir anan sai ka maida shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda wannan hadisi ya nuna ubangiji ta'ala sai ya ce fannaru mawidu wato wuta ita ce ma alƙawaltarsa ma'ana ba zai ketare ta ba a ranar kiyama ubangiji ta'ala sai ya ce fala taqu fi miryatin minhu wato dan haka kada ka zamantu wato game da shakka game da wannan alqur'ani an gane ku kada ka zamantu a cikin kokonto game da wannan alqur'ani in ma ana nihi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba komai ake nihi ba tsakuwa ce ake taunawa dan aya ta ji tsoro ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai kokonto game da alqur'ani dan haka ya gabata fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna min almuntarin an gane ku ba dan manzon Allah zai yi kokonto game da abinda Allah ya turo masa na sakon alqur'ani a mu ake nihi al'ummarsa dan haka Allah yace fala taku kai mu'mini karka zamantu fi miryati wato game da a cikin shakka minhu game da alqur'ani innahu alhaqqu min rabbika lalle alqur'ani gaskiya ce kasantacciya daga wajen ubangijinka an gane ku innahu alhaqqu min rabbik lalle gaskiya ce tabbatatta daga wajen ubangijinka walakinna aktharan nasi la yu'minu sanadi wato mafi yawan mutane wato ba sa gaskata alqur'ani waman azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba ulaika yu'raduna ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin alladhina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا مؤجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وبنجي تعالى كتشوا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي باب ما في زالنشي سمدا متمن ديين كيكريا يجنجنا وبنجي جنسا واندي دا أورتشوا ألا نادتا ko kuma cewa Allah na da abokin tarayya a cikin abin da yake hakkinsa babu wanda yafi shi zalunci domin in aka ce zalunci shine aza abu a mahallin da bai dace da shi ba dan haka duk wanda yayi da awar cewa Allah yana da da to yayi zalunci domin ya dora da a mahallin da bai dace da shi ba mahallin da ya dace da da wato shine halitta domin duk wata halitta da ka sani ka sassa ce tana buƙatar a taimaka mata a kawo mata agaji ubangiji ta'ala kuma wadaci ne an gane ku wadata wanda ba ta iyaka wanda baya buƙatar komai a wajen kowa wanda kowa da komai suna da buƙata a wajensa dan haka in aka ce zalunci kenan dora abu a mahallin da bai dace da shi ba dan haka kenan anan haka wanda yayi da awar wato abokin tarayya ga ubangiji ya sarrafa wani abu mai sunan ibada ga wani Allah babu azzalimi sama da shi dan haka ubangiji ta'ala yace inna shirka la zulmun azim lalle hada bautar Allah da wani zalunci ne wanda yake mai girma an gane ko dan haka yace wa man azlamu babu mafi zalunci ai la ahada azlam mimma niftara ala allahi kadhiba sama da mutumin da ya yanki ƙarya ya jingina ma Allah ya ce Allah yana da da ko yana da abokin tarayya sai ya ce ula'ika yu'raduna ala rabbihim waɗannan masu yankin ƙarya su jingina ma ubangiji subhanahu wa ta'ala za a bujuru su a yinin alkiyama ga ubangijinsu an gane ko wa yaqulu al-ashhadu wato shaidu za su fada su ce ha'ula'i allazina kadhabu ala rabbihim waɗannan sune waɗanda suka yanki ƙarya suka jingina ma ubangijinsu ala ubangiji ta'ala yace ku saurara la'anatullahi tsinewar Allah ta tabbata ala zalimina ga waɗanda suke azzalamai ma'ana mushrikai kenan an gane ko kuma ya zamanto kenan ala la'anatullahi ala zalimina tsinewar Allah ta tabbata wato ga waɗanda suke azzalamai sune mushrikai nan kenan lokacin da aka wayi gari kiyama duk wanda ya yanki ƙarya ya jingina ma ubangijinsa to za a bujuro da shi gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala an gane ko ya bada hujja akan abin da yake da'awa kamar yanda wato hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Umar Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ubangiji ta'ala zai kusantar da mumini gare shi a yinin alkiyama ubangiji ta'ala sai ya saka wato sutura tsakanin shi da bawon shi ma'ana daga shi sai shi ubangiji ta'ala sai ya fada ga bawansa mumini a ta'rifu zamba kaza shin ka san kana da laifi kaza da kaza ka san kana da laifi kaza da kaza fa yaqulu na'am ay rabb sai ya ce ya ubangiji na kwarai na tabbatar da cewa ni nayi kaza ni nayi kaza ni nayi kaza maza Allah ya ce hatta idza qarrarahu bi dhunubi idan aka kai lokacin da Allah ya tabbatar ma bawansa cewa yayi laifi shi bawan ya tabbatar da cewa yayi wannan cikar adalci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan kai da kanka ka fada ka tabbatar da cewa aikin ka ne a lokacin nan wara'a fi nafsihi annahu qad halak bawa yaga cewa ya halaka ba shi da wani tudun dafawa ubangiji ta'ala sai ya ce da shi satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm wannan laifi da kai a duniya na rufa maka asiri bai bayyana ba ka kunyata a idan jama'a ubangiji ta'ala sai ya ce kamar yanda na rufa maka asiri a rayuwarka ta duniya to dan haka yau ubangiji ta'ala ya ce na gafarta maka a lokacin nan manzon Allah ya ce fa yu'ati taba hasanati sai a bashi littafin kyawawan ayyukansa a hannun dama sannan sai a kai shi aljanna manzon Allah sai ya ce wa ammal kufaru wal munafiqun sanin dai kafirai da munafikai fa yunadi bihim ala ru'usil khalaiq ubangiji ta'ala zai kiraye su wato a bainar jama'a kenan a gaban jama'a a taron alkiyama kafirai da munafikai kowa za a kiraye shi a gaban jama'a wane dan wane kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza amma in mumini ne ba a gaban jama'a ba ubangiji ta'ala sai ya kebance daga shi sai shi an gane ko shine manzon Allah yake cewa fa yaba alaihi kanafahu wa yasturu ubangiji ta'ala sai ya sanya wato shamaki da sutura tashi daga shi sai shi ya tabbatar masa cewa yayi kaza yayi kaza shi bawo ya tabbatar da cewa yayi ubangiji ta'ala sai ya ce to kamar yanda na rufa maka asiri a duniya baka kunyata ba a idan jama'a to dan haka a yau zan gafarta maka na gafarta maka gaba daya to dan haka shi kuma kafiri ko munafiki ba maganar a kebance da shi a gaban jama'a ubangiji ta'ala zai kiraye shi ya tabbatar masa yayi kaza kuma zai kunyata an gane ku kunyata ta yinin alkiyama ita ce kunyata wanda take ta hakika wanda farko da ƙarshe tun daga Adam har zuwa kiyama kowa sai ya san abin da mutum yake wal iyazu billahi a lokacin nan shine sai ya ce haula illazina kadhabu ala rabbihim waɗannan su ne waɗanda suka yanki ƙarya suka jingina ma ubangijinsu alala anatullahi ala zalimi ubangiji ta'ala ya ce ku saurara tsinewar Allah ta tabbata wato akan azzalamai su ne mushrikai wannan hadisi na cikin sahihu muslim ubangiji ta'ala sai ya ce allazina yasudduna an sabilillahi su ne waɗanda wato suke hana jama'a game da bin tafarkin ubangiji subhanahu wa ta'ala an gane ku suna hana masu nihin yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wayabuna haɗi waja kuma hanyar ta Allah suna nema mata karkata an gane ku a kullun abin da suke fama yaya za su kawo wata sabula da wani cikas wato game da hanya ta addinin musulunci a kullun kawai iya tunaninsu yaya za su yi makalkashiya game da ruguza addinin musulunci duk wasu abubuwa waɗanda suke ne shigogohi su shigo da su su ne a nan Allah yake ambata ya ce allazina yasudduna an sabilillahi su ne waɗanda kenan suke hana jama'a game da bin tafarkin ubangiji subhanahu wa ta'ala wayabuna haɗi waja kuma suna nema ma hanyar Allah karkata ma'ana a kullun neman abin da zai kawo cikas a cikin addinin musulunci suke ubangiji ta'ala ke cewa wa hum bil akhirati hum kafirun su wato game da yini na alkiyama ubangiji ta'ala ya ce masu kafircewa bane basu yarda ba da ita kwata kwata basu yarda ba da cewa akwai wani yini nan gaba shine yinin alkiyama ulaika ubangiji ta'ala ya ce waɗannan lam yakunu mu'jizina fil ardi basu zaman tuba masu gagara ubangiji subhanahu wa ta'ala a ban kasa duk inda suka shiga Allah yana sanar da su kuma yana da ikon ya damke su wama kana lahum min dunillahi min awliya kuma ba su da wasu masoya waɗanda za su taimaka musu game da azabar Allah ma'ana ba su da wasu mataimaka waɗanda za su kawo musu agaji akan azabar ubangiji subhanahu wa ta'ala yudha'afu lahum al'azab ubangiji ta'ala yace za a lullunka musu azaba idan sun shiga wuta ma kanu yastati'una sam'a ubangiji ta'ala yace ba sa musu zaman tuba wato suna da ikon ji dangane da duk abin da ake fada musu na gaskiya ji wanda yake na karba a nan duniya ubangiji ta'ala ya kuruntar da su idan an faɗi gaskiya ba sa ji ji wanda yake na karba kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa inna sharrad dawabi indallahi summul bukumul ladina la yakilu walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum muridun. To dan haka anan Allah yace ma kanu yastadiuna sam'a, wato ba sa iya sauraron gaskiya kenan sauraro wanda yake na karba anan ki duniya wato da gobe da makoma lahira. Sai yace wa ma kanu yusiruna, kuma ba su zaman tuba wato suna ganin shiriya kenan, duk wata gaskiya ba sa ganin ta sun makauci. Dan haka anan duniya Allah ya makautar da su, haka a gobe kiyama wato a makauce suke. An gane ko wannan kenan sakamako linki wa linki biyu kenan. Anan duniya Allah ya makautar da su, gaskiya ba sa ji kuma ba sa ganinta, haka ayini na alkiyama. Ayinin alkiyama Allah zai jarraba bayansa a taso gaba ɗaya. Ubangiji ta'ala ya ce a yi sujada, muminai su duka su yi sujada kamar yadda suka saba yi a nan duniya, amma kafiri da munafiki wato gadan bayansa sai ya zamanto bai ɗaya, wato kamar faifai sai ya zamanto ya sandare, baya iya sunkuyawa kamar yadda Allah yake faɗa yawma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'u. Dan haka anan yace ma kanu yastati'una sam'a, wato basu zamanto ba da za su iya jin gaskiya ji wanda yake na karba kenan. Anan duniya sun kurumce, haka kuma a gobe kiyama. Wa ma kanu yusiruna, Ubangiji ta'ala yace kuma basu zamanto ba wato da za su ga gaskiya balantana su bita kenan. Wannan sakamakon duk wanda ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan hujja ta bayyana gare shi, to Ubangiji ta'ala zai lazumta masa wato tabewa da hallaka. Dan haka sai ya ce ula'ikal ladina khasiru anfusahum, waɗannan su ne waɗanda suka tabar da kawunansu. An gane ko? A nan duniya, domin ba su aikata aikin da zai amfane su a yinin alkiyama. Wa dalla anhum ma kanu yaftaru, abinda suka zamanto suna yanke na ƙarya wato ya fake da basu, na cewa wai gumakansu za su cece su a yinin alkiyama. Ubangiji ta'ala ya ce wa dalla anhum ma kanu yaftaru, shi ne sai ya ce lajirama. Ubangiji ta'ala ya ce gaskiya ne, ko kuma ka ce lajirama ban makawa, ko kuma lajirama ka ce kwarai, domin wasu malamai suna fassara lajirama bi ma'ana haqqan bashakka. An gane ko? In ka fassara ta da bala lajirama sai ka ce kwarai, idan ka fassara ta da wato shine la mahala kenan ban makawa. Lajirama Ubangiji ta'ala ya ce ban makawa, annahum fil akhirati humul aktharu, a lahira su ne suka fi kowa tabewa, saboda makomar su wuta ce, kuma azabar su ta fi ta kowa, domin za a lullunka musu azaba kenan. Wannan duka bayani ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi game da waɗanda suka kafirce ma manzansa sallallahu alaihi wasallama, kuma suka yi banga-banga game da dukkan jama'ar da suke nihin fahimtar gaskiya. Sannan kuma ita hanyar Ramazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita, suka ringa mata makalkashiya da zagon ƙasa. To masu irin wannan hali su ne suka fi kowa tabewa a yinin alkiyama. Ubangiji ta'ala yake cewa innal ladhina amanu wa amilus salihati, lalle waɗanda suka yi imani da Ubangijinsu, wa amilus salihati suka aikata ayyuka na ƙwarai, wa akhbatu ila rabbihim suka kankanta kai wato zuwa ga Ubangijinsu wato da ji da bi akan abin da ya shar'anta musu na dokoki, Ubangiji ta'ala yace ulaika ashabul janna, waɗannan wato sune ƴan aljanna idan kiyama ta yi. Kun fiha khalidun, Ubangiji ta'ala yace kuma su masu dawwama ne a cikinta har abadan abada, ba sa karewa irin yadda kanki yake karewa, kuma ba za a fitar da su ba. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin, wahala ba ta shafar ƴan aljanna a gidan aljanna, Ubangiji ta'ala yace kuma ba a fitar da su. Wannan kenan sifa ta waɗanda suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzanninsa, sannan suka aikata ayyuka na ƙwarai, sakamakon su a yinin alkiyama ita ce aljanna, kamar yanda waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, suka kafirce ma manzanninsa, suka aikata ayyuka miyagu, idan aka wayi gari kiyama makomarsu ita ce wuta. Mathalul fariqaini kal a'ma wal asmi wal basiri was sami' hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun. Ubangiji ta'ala ke cewa mathalul fariqaini, wato misalin jama'ar nan biyu, wato an gane ko kuma mutanen nan biyu, mumini da kafiri kenan. Kal a'ma wal asmi, Ubangiji ta'ala ya ce kamar misali mutumin da shi makahu ne, bugo da ƙari kuma kurma ne. An gane ku? Gashi makahu, gashi kurma, sifa kenan ta kafiri, wanda kafiri makahu ne game da hanyoyi waɗanda suke na shiriya baya ganinsu. Sannan kurma ne, an gane ku? Dangane da gaskiya, baya ji, ji wanda yake na karba, ko kuma ka ce baya fadarta, zai ga gaskiyar amma ba zai iya fito ba ya fada. Ubangiji ta'ala sai ya ce wal basiri was sami, da wanda shi mai gani ne kuma mai ji ne, kenan sifa ta mumini. Mumini shi yake ganin hanya ta gaskiya kuma ya bita, shi yake sauraron gaskiya kuma ya karbe, ji kuma wanda yake na karba. Ubangiji ta'ala ya ce hal yastawiyani mathala, shin wai mutanen nan biyu za su yi daidai ga misali a ce mumini da kafiri sun zamanto daya? Don haka anan malamai suka ce lafazin a'ama da al'asam ana siffanta mutum guda, haka al-basir as-sami ana siffanta mutum guda, shine mumini. Don haka bai ce ba hal yastawuna mathala, sai ya ce hal yastawiyan. An gane ku? Shine Ubangiji ta'ala ya ce hal yastawiyani mathala, yace wai shin yanzu za su daidaita ga misali? Amsar tambaya ba za su daidaita ba, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul janna, ashabul jannati humul faizun, yan wuta da yan aljanna ba za su daidaita ba. Yan aljanna Ubangiji ta'ala yace su ne masu rabo a yinin alkiyama. Sai Allah yace afala tadhakkaru, shin yanzu ba kwa tunani ku lura ku bambanta tsakanin wato farar tsakuwa da azurfa? Ku rabe tsakanin dandama da dan kabewa, ku san da cewa mumini ya sha bamban da kafiri? Wane ne sama da wani? Mumini shine sama da kafiri, saboda mumini shi yake da rayuwa da dada a nan duniya, kuma shi yake da rayuwa mafi dadi a yinin alkiyama. Shi kuma gaba ɗaya rayuwar kafiri duniya da lahira rayuwa ce wadda take gurbatacciya, anan bai ji ba daɗi, kuma a can wal iyazu billahi babu abinda zai iske illa nau'i nau'i na azaba. Don haka anan Allah ya ce afala tadhakkaruna, shin yanzu ba kwa tunani ku lura ku bambanta tsakanin mumini da kafiri? Mumini kenan shine mai ji mai gani, kafiri shine makahu kuma kurma. Dan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.